Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Ali ce tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga ma'aikatan kwadagan kasar da su hada kansu yayin da ake bikin ranar ma'aikata. A karo na biyu a jere, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun kasa cimma matsaya a rikicin Siriya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya gana da bangarorin da ke takaddama da juna a kasar Gabon.
To, bayan kun gama shan labaran duniya, muna da rahotanni guda hudu. Daya akan hada-hadar sayan raguna yayin da sauran mako guda a yi sallar layya, sai kuma kammala baiwa jami'an tsaro a Jamhuriyar Nijar horo da Amurka ta yi, ga kuma ziyara da wakilan Sardona Foundation suka kai jihar Borno. Kada kuma amince, akwai shirin ilimi.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce idan ma'aikata suka yi magana da murya daya kan batun albashi madaidaici da kuma neman wa kansu mutunci a wuraren aikinsu, hakan suna bada labari ne kan yadda Amurka take. Obama ya bayyana hakan ne a yau Litinin a wata budaddiyar wasiƙa da ya aika wa ma'aikatan ƙasar yayin da ake bikin ranar ma'aikata a nan Amurka. Ranar ta ma'aikata, wacce ta kasance hutu a duk faɗin Amurka, ta samo asali ne tun daga shekarar 1894. Akan kuma yi bikin ne a Litinin ɗin farkon kowane watan Satumba. Shugaban na Amurka ya ƙara da cewa a yau da a ce yana neman aiki wanda zai yi domin sama wa iyalansa tsaro da ya shiga ƙungiyar kwadago. Obama ya ce tarihi ya nuna cewa ma'aikata za su iya cimma burinsu, amma fa idan suka haɗa kansu wuri guda suka yi fafutukan neman wa kansu ƴanci. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun kasa cimma matsaya a karo na biyu a jere a yau Litinin kan yadda za a cimma shirin tsagaita wuta a Siriya, wanda hakan zai iya bada damar gudanar da ayyukan jin kai ga mutanen da yakin na Siriya ya daidaita. Manyan jami'an diplomasiyya biyu sun haɗu ne a Hangzhou da ke ƙasar China, inda shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki ke taron ƙolinsu. Shi dai shirin na tsagaita wuta da ake so a cimma sai ya haɗa da gwamnatin Siriya, wacce kawace ga Rasha da kuma 'yan tawayen da Amurka ke marawa baya. Idan har ana so a kaiwa miliyoyin 'yan ƙasar ta Siriya ɗaukin kayayyakin abinci da na magunguna. A kuma gefen taron, shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa a yau Litinin, sai dai babu wasu bayanai da suka fito daga wannan taro. Amma dai ga dukkan alamu, ƙasashen biyu na yunkuri ne su ga cewa sun samu matsaya guda, amma kuma akwai alamun an samu tanraki. A jiya Lahadi dai, shugaba Obama ya ce akwai bambancin ra'ayi kan bangarorin da Amurka da Rasha ke marawa baya da kuma matakan da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya. Yayin da take fuskantar tsananin matsin lamba, ƙasar Sudan ta Kudu da ke fama da yaƙi ta amince a tura dakarun wazir da zaman lafiya na ƙasashen yankin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a tura ƙasar. Amincewar da shugaba Salva Kiir ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da kwamitin tsaron mai mambobi 15 ya kai ziyara Juba, babban birnin ƙasar, domin ya nuna matsin lamba ga manyan jami'an ƙasar na su amince da shirin aikawa da dakarun. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin haɗaka ta wucin gadi ta Sudan ta Kudu da kuma kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa bangarorin biyu sun ce zaman lafiyar al'ummar ƙasar shi ne abu mafi mahimmanci a yanzu. A dai watan Agustin da ya gabata ne, shugaba Kiir ya ƙi amincewa da tura ƙarin dakarun. Yanzu haka bangarorin gwamnatin Sudan ta Kudu da rundunar sojin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke mara baya sun amince cewa nan da ƙarshen watan na Satumba za a samar da wasu ƙwararren matakan da za su kawar da duk wata matsala wadda za ta iya kawo cikas wajen baiwa rundunar sojin damar gudanar da aikinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta ɗaya bangaren kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya har ila yau wato Ban Ki-moon ya gana da shugaban ƙasar Gabon Ali Bongo ta wayar tarho da kuma abokin hamayyarsa Xi Jinping inda ya kira ga gare su da su kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a ƙasar. Zanga-zanga dai ta ɓarke a ranar Laraba bayan da aka ayyana Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi da tazara. Sakamakon zaben ya nuna cewa Bongo ya samu kashi 49.8 na ƙuri'un da aka kada yayin da Pin kuma ya samu kashi 48.2. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta Gabon, Pacom Mabulet, ya ce zuwa yanzu an cafke mutane sama da 1,000 a duk faɗin ƙasar ciki har da wasu 800 da aka kama a babban birnin ƙasar. Ya kuma tabbatar da mutuwar mutane 3 a tashin hankalin. Sakatare Janar Ban Ki-moon ya kuma nemi a bar wakilinsa na tsakiyar Afirka Abdullahi Bathily da ya ci gaba da aiki da ɓangarorin da ke takaddama da juna domin a kawo ƙarshen wannan rikici. Rahotanni daga Isra'ila na cewa 'yan sandan ƙasar sun buɗe wuta akan wata mota da ta tunkare su a gabashin Jerusalem. A yau Litinin jami'an ƙasar sun ce an kashe direban motar kana an jikkata wani fasinja da ke cikin motar a wajen wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Shufat. Fiye da Falasɗina 200 da kuma 'yan Isra'ila 34 suka rasa rayukansu a tashin hankalin da ya ɓarke a cikin shekara. Ita dai Isra'ila na ɗora alhakin ɓarkewar rikicin a kan hura kunnen da manyan 'yan siyasa da kuma shugabannin addinan Falasɗina ke yi ga jama'arsu. Sai dai a nasu ɓangaren Falasɗinawa na cewa musgunawar da ake musu tun shekaru aru-aru da mamaye musu yankuna da Isra'ila ke yi ne musabbabin wannan rikici. Ga dukkan alamu matasan 'yan majalisar dokoki da suka tsaya takara zaben 'yan majalisa na samun nasara waɗanda ake ganin za su ci gaba da fafutukar ganin Hong Kong ta samu 'yanci domin kaucewa katsalandan ɗin da ƙasar China ke mata a harkokinta. Daga cikin waɗanda suka samu nasara a zaben 'yan majalisun akwai Nathan Law mai shekaru 23 wanda na ɗaya daga cikin shugabannin da suka jagoranci zanga-zangar kare mulkin demokradiyya da ɗalibai suka yi a shekarar 2014. Zanga-zanga da ta sa aka rufe wasu muhimman wurare har na tsawon kwanaki 49 a Hong Kong da nufin neman gudanar da zaɓe mai sahihanci. Aƙalla mutane miliyan 2 suka fito domin kada ƙuri'unsu a zaɓen ranar Lahadi kuma kashi 58 cikin 100 wanda hakan wani adadi ne da ba a taɓa gani ba a zaɓen 'yan majalisun yankin tun bayan da Birtaniya ta miƙa ragaman mulkin ƙasar ga yankin wato ga China a shekara 1997.
To, waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sauran kimanin mako guda a yi sallar layya, wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya ziyarci kasuwar dabbobi ta Akinyele da ke birnin Badon jihar Oyo.
Gaskiya ga mama aje kaya muna neman Allah ya kawo mana masaya.
Ya ci nikin bana da na bara?
Nikin bana da na bara gaskiya kasuwa bata fara yin karfi ba irin haka nan. Ga muna mun kasa mun tsare.
Kamar wannan uda mai ja nawa aka sai da shi a bara?
A bara gaskiya wannan mun sai da iri ne har 40,000 amma yanzu gashi ana sai 35 yanzu.
Ana gani me yasa raguna suka fadi a wannan shekara?
To gaskiya ba kuɗi. Shekarar bana tazo da rangwame saboda ba kuɗi. Kuɗi yayi karanci ga mutane.
Dauda Ishola.
Dauda Ishola kai ka zo sai rago ne?
Na so na siya rago ne mana.
To yanzu ana ce raguna bana suna sauki ne ko suna tsada?
Rago yanzu ya yi tsada da yawa mana.
Saboda me raguna suka
yi tsada? Ya ce sefa yayi sefa yayi tashi yayi girma ya tafi haka yayi gaba yayi sama.
To amma masu raguna suna ci raguna na arhabana kai kuma kana ci suna tsada?
Yayi tsada mana. ya yi sada nan bara bai sada diyawa ba amma na wona nan sakara wona ya yi sada diyawa
kamar wancan bara nawa ka sai shi
ferin can kamar ferin can bara kamar reason kana siya kamar nan sa bakwai
to wannan shekara fa shina nawa
23 ko 24 ne
mai dabo kai ka kawo raguna ne
na kawo raguna
to daga ina ka kawo su
wallahi daga damaturu
to ana ya rago bana yana arhane koko kuna sai tsada ne
to rago yayi arhaba na sosai don saboda ba kudi ga mutane amma kuma su yi tsada cha arewa don saboda saifa ta lalace da yawa
to ai Najeriya ba amfani da saifa
to ai mu muna dai bosu can daga Niger ne don saboda mutanen Niger mu shiga suka shigo wa mu sai gare su sai mu yi Najeriya da su
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, to kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare akan farashin rago idan aka kwatanta da farashin sa a bara a yankunanku. A halin yanzu kuwa sojojin Amurka sun kammala baiwa 'yan sandan jamhuriyar Nijar horon watanni biyu ƙarƙashin wata runduna ta musamman domin yaƙi da 'yan Boko Haram, kamar yadda wakilin sashen Hausa Suleiman Mune Barma ya aiko da rahoto.
Kimanin 'yan sanda 250 ne suka samu horo a fannin yaƙi da ta'addanci daga sojojin Amurka waɗanda kuma ke garda ɗagawa zuwa yankin Difa a ƙarƙashin rundunar musamman mai sunan Compagnie Mobile de Control de Frontières CMCF wacce za a yi wa sansani a garin Maine Sorowa. Aikin sintiri akan iyakokin Niger da ƙasashe makwabta ta ɓangaren kudu maso gabaci a ɗauko daga yankin Difa zuwa yankin Zandar da Maraɗi domin binciken abubuwan da ke zuwa suna dawowa shine abin da ya rataya a wuyan wannan runduna wacce tuni ta samu kayan aiki motoci kimanin 50 daga gwamnatin Amurka, inji kakakin hukumar 'yan sandan Niger Captain Adili Toro mai nasara.
Waɗannan mutane horon da suka samu ba a taɓa samu 'yan sanda waɗanda an kai ma wannan horo duka da an ka ba su yaya za su yi yaƙi da mutanen na Boko Haram bisa kan kogen yaƙi in sun gamu. In mutanen su sun haɗi kamar wani sun kashe mu ya za a yi kuma a ɗauke su a yi musu magani. An kawo musu kuma kayan aiki wanda zai ba su sa su yi communication da kyau. To bancin wannan horo kuma sun kawo muna kayan aiki da dama kamar motoci wanda ke iya sa kamar yanzu cikin daji an samu fana za a iya tsaya a gyara motocin da sun ka ɓaci cikin hanya. Akwai motoci kuma masu kula da lahiyar waɗannan 'yan sanda za su iya aiki cikin wannan daji na garin Maine Sorowa. Bala, waɗanda mutane da za a sha cikin garin Maine Sorowa za su ci gaba da yaƙi da waɗanda mutane na Boko Haram.
A sakamakon gamsuwa da horon da waɗannan 'yan sanda suka samu, magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida Idar Adamu ya bayyana kyakkyawan fatan cin nasarar yaƙin da Nijar da makwabtanta suka kaddamar don murƙushe ta'addanci a wannan yanki.
Yanzu alhamdulillah sojojin Najeriya sun so mu zuwa suna kama wurin da muke kama kamar su Damasak. Kenan yanzu yaƙi dai haka nan dai gaba da gaba da ɗan ta'adda wannan ya ƙare. To saboda shi ne muke tamanin wango horo da aka bamu nan ga mutane zai sa kuma fito wannan da mutane ke suna zuwa cikin garuruwa suna kashe mutane. Wannan ga shi ne aikin da za su kama.
Jakadiyar Amurka a Nijar Ambassador Eunice Redek ta ce ta'addanci ba shi da iyaka, saboda haka ne yaƙi da wannan bala'i yake buƙatar yawaita horo ga 'yan sanda makamancin wanda ake bikin kammalawa a yau. Kuma wannan misali ne mai ƙarfi da ke fayyace kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin Nijar da Amurka, domin wajibi ne ga waɗannan ƙasashe biyu su haɗa kai don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali, inji Jakadiyar Amurka a Nijar. A gobe Talata ne ake sa ran tashin waɗannan askarawa matasa masu jini a jika kimanin 250 na rundunar CMCF zuwa garin Maine Sorowa na yankin Difa, inda a can ne za ta kafa sansaninta da zummar fara ayyukan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Sule. Wakilan asusun Sardauna da ake cewa Sardauna Foundation ƙarƙashin jagorancin shugaban asusun tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Muazu Babangida Aliyu sun kai ziyara jihar Borno. Dr. Muazu Babangida Aliyu ya faɗawa wakilin sashen Hausa Haruna Daudabiu dalilin ziyarar da suka kai.
mu gani da ƴan uwanmu da musamman mutanen jihohin arewa da abubuwan da ya faru a wannan ƙasa ta mu. Yau ya kai shekara 7 shan wahala da kuma yau ana mun san cewa wajen mutane miliyan 3 sun bar gidajensu suna can a kam-kam. Dole mu tattauna da mutane tunda Allah ya kawo saukin wannan al'amari, yaya za a yi yanda za su koma gidajensu, ta ina ne za mu bi. Biyu, kun san akwai shahararren ɗan jihar nan wanda ya taimaka ƙwarai ba ga siyasa ba, ba ga ilimi ba, ta kowane fanni ya taimaka a ƙasar nan, wato Dr. Shatima Ali Manguno wanda ya rasu kwanaki. Na biyu kenan. Na uku, gwamnan Borno, Gwamna Shatima, Kashim Shatima shi ne shugaban gwamnonin jihohin Arewa. Sai muka zo sanin cewa irin ƙwazon da jihohin Arewa suka yi don tabbatar da cewa gidauniyar nan ta zaunu, an kafa ta kuma ta zaunu, shi ne muka zo mu ƙara mashi ƙarfin gwiwa, mu kuma ƙara masa da addu'a. Allah ya bashi nasara, ya ba mu nasara baki ɗaya, ya kawo haɗin kan jihohin Arewa. A irin wannan al'amari babu maganan bambancin siyasa. Idan abu ya faru irin wannan, ƙasa baki ɗaya sai a haɗa kai, a tabbata cewa mun kai ga nasara a wannan al'amari. Kuma in kana so kai nasara, ba za ka je ne daga nesa ka ce ma wani a ga maganin da zai sha ba, baka san ciwon shi ba. Dole ka je ka tabbata cewa ka san me ya dame shi, shi kuma ya gaya maka, kuma ka nuna masa ga abin da ya kamata ku yi, ya yadda. To shi ne irin wanda muka zo mu ma mu saurare su, don in aka je ana magana wani wuri za mu iya ba da shawara ta kirki.
Da ya kuke ganin Borno kuma da shugabanku, ya kuka kalli yadda jihar Borno take a halin yanzu?
To Allah dai ya saurara. Ba inda za a ce ai akwai lokacin taɓa zuwa nan wanda yake tun daga airport kusan inda aka karɓe mu ko ina muka je za mu tarar mutane su ɗaga hannu da sauransu cikin gari. Na zo na ga irin takai abin takaici da ke faruwa a lokacin. Ga ban tsoro, ga kuma abubuwan nan yanzu da dama-dama. To amma kan mu sakaci, kan mu sakaci don wannan sakacin ya kawo mu wannan al'amari.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da Yusuf Farande zai gabatar da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na al'asariyar Litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau ya yada zango ne a jihar Katsina, wanda abokin aikinmu Zaharuddin Sani Funtuwa ya haɗa mana wannan rahoto dangane da matsayin ilimi a ɗaukacin jihar ta Katsina. Ya kuma samu jin ta bakin wasu iyaye da mahukunta a jihar. Bai yi ƙasa a gwiwa ba har sai da ya samu zantawa da gwamnan jihar ta Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, wanda ya ƙara bayyana ma al'ummar jihar Katsina irin ƙoƙari da suke yi wajen kyautata ma ɓangaren ilimi a jihar. Ga ta bakin na Zaharuddin Sani Funtuwa.
Man sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa.
Ya kake ganin alfano wannan ilimi? Kana ganin abinda kake so a wannan ilimi da ake koya ma yaranka?
Ba za a ce dukkan abin ya zama ɗaya ba, amma gwamnati ya kamata ta ƙara miƙewa kan malamai, domin su ya kamata su diba sadda suka yi karatun nan, kakan da hukumomi suka ɗauka musu a lokacin. So abinda gwamnati ta sake da shi shi ne akan malamai da karatun ya zama alhorma ce, mata a ba su ofa wanda ko secondary ma bata gama ba. Yawa za ka je aji in malama tana koyarwa da ɗalibai, abin sai ya baka mamaki, sai ka ji kaman ka cire ayanka ka kai su wani guri, ko kuma ka kai rahoton akan yadda ka ga suna yi. To amma ba zai yiwu ba, domin kai irin wannan sai mutum ya ga kaman kai mai bakin cikin hanyacin aure shi.
Malam Mubarak Abdullahi ƙwararre ne a fannin ilimi, ya bada wasu shawarwari ga gwamnati.
Ba gwamnati shawara, domin dawo da martabar ilimi a Najeriya shine gwamnati ta fara kallon malaman addini da makarantu na addini, ta ga wacce irin gudunmuwa za ta yi wajen bada gudunmuwa ga wa'innan. Ilimi ya taɓarɓare ne ba dan wani abu ba, sakamakon rashin tarbiyya ta addini. Kawai mutane sun karkata akan karatun zamani, karatun zamanin nan kuma yana karantar da kai to ina mai ba gwamnati shawara shawara ta farko da zan ba gwamnati domin gyara ilmomi sune a karkato a kallin malaman addini abu na biyu sune su wane ne ke karantar da makarantu wato malamai su wake kula da su wato inspectors da ake tura daga ainihin zonal ministry na education gaba daya a kalle su dai a kwarar ne koko a'a ba hakan ba shin mutanen kirki ne idan mutanen kirki ne to za su iya bada ilimi wanda yake ingantacce malaman da ke karantarwa sun cancanta su karanta gwamnati za ta ainihin nada ilai a matsayin gwamnati sai su ringa bibiyar wa'innan malamai sannan kuma wa'inda za a nada a matsayin wakilai ya kasance cewa gwamnati ta san mutane ne mutanen kirki shawara ta gaba dalibai da kuma guraren da suke karatu dalibai suna cikin kuncin rayuwa kuncin rayuwar nan shine zaka iya samun ainihin dalibi ba zai samu damar zuwa makaranta karfe 8 saura ba saboda bai kila sai ya je ya nemo abin da zai ci shi wannan daliban ba zai zo makaranta ba sai lokacin tara ba ta yadda za a yi dalibi ya je ya yi wahala ya dawo aji ya zauna ajin da ya samu a cinkushi mafi karanci ka samu aji mutum 100 da wani abu ya malami zai iya controller har a samu nagartaccen ilimi to kaga ta dalilin wannan shi yasa ilimi ya zanto gurbatacce ina magana dai ka cokan ida akan wannan ilimi ilimin ilmobi guda biyu domin dan adam baya rayuwa sai da wannan ilmobi
Saudi Hassan dai shine shugaban kungiyar iyaye da malamai a jihar Katsina
malhorin da malamai gwamnatin jihar Katsina ta da bakin kokarin ta kamar yanda ataba kuma kamar yanda ainihin ta nuna ainihin damuwarta da kuma kwazo akan ilimi na ainihin jihar Katsina gabaki daya in general
commissioner ilimi ta jihar Katsina professor Sadia Idris ta ce don karawa irin makarantun al'umma dorewa gwamnati tana tallafa musu da wasu ababe domin kara dore waɗannan makarantu
da muke yi a nan ministry na education mukan tallafa musu da malamai wanda gwamnati ke biyan su mukan ba su head teachers ko principals gwamnati ke biyan su
wannan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce sun fara gyaran makarantu domin dalibai su kara samun walwala wajen samun wannan ilimi
cikin wannan shekara za mu kashe biliyan 1 da miliyan 500 a primary education sannan kuma UBEC sun ba da miliyan 872 to in muka tara a bana a primary education za mu kashe abinda ba zai gaza 2.3 billion wannan kudin suna nan ba wai wani sa rai bane a'a kudi suna nan yanzu haka cikin satin nan da ya wuce sati biyu mun ciro miliyan 600 cikin su mun ba da ayyukan makarantu a kowace karamar hukuma abinda muke ne kafin karshen wannan shekara akalla daga 1000 zuwa 1500 duk sai mun ga sannan daga zo mu zuwa yanzu mun kai biliyan 1 da miliyan 200 a MDG su ma sun sa rabin ayyukan da MDG take yi wanda in aka gama yanzu mun kashe akalla 1.8 billion a makarantu in ka hada da wannan can wanda a wannan suburb za su impactin kan makarantu akalla za su ga wajen 2000 primary
gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masari wanda yake kara bada tabbacin cewar kamun karshen wannan shekarar ta 2016 za a wadatar da makarantun primary a baki daya jihar ta Katsina hakan na nuni da cewar al'ummar jihar Katsina sai ku zura ido don ganin an aiwatar da waɗannan ayyuka nan da zuwa ƙarshen wannan shekarar ta 2016 rashin samu hakan kuwa a ƙarshen shekarar 2016 zai ƙara tabbatar da cewar alƙawalin 'yan siyasa alƙawalin mazuru ne masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna ƙara mika godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zaharuddini Sani Funtuwa da ya hada mu da wannan rahoto sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kanka
ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
sako na farko ya ce hakika muna maraba da yin atisayen da sojojin Najeriya ke yi domin yin fito na fito da duk wasu tsagero da fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da baiwa sojojin nasarar murkushe duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Assalamu muryar Amurka da fatan kuna lafiya dan Allah VOA ku fada wa gwamnatin jihar Bauchi cewa albashin wata ɗaya da ta bayarwa ma'aikatan jihar ta yayi kadan saboda gaskiya lokaci ne na sallah kuma kowa yana buƙatar sayan abin layya kuma albashin wata ɗayan ba zai ishe su sayan sauran kayan hidindimin sallah ba da fatan kiran ya je kunnan gwamnatin jihar Bauchi daga Prince Yao Adamu Bulkaciwa zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka dakarun sojojin Najeriya da tsagerin yankin Niger Delta ku sani fa fitina bacci take yi kuma Allah ya la'anci duk wanda ya tayar da ita don haka sulhu shine mafita ga halin da tattalin arzikin kasar mu ke ciki ya kamata ku guji ƙara jefa tattalin arzikin cikin mawuyacin hali daga Mahmud Salihu kauran Namoda jihar Zamfara ina kira ga daukacin ƴan Najeriya musamman masana tattalin arziki su dage wajen bada shawarwari ƙwarara ta yadda gwamnatin Najeriya za ta yi kokarin dawo da martabar tattalin arzikin ta dake samu koma baya sakamakon tarin matsaloli Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa Yobe sako na ƙarshe kuwa yana cewa assalamu alaikum BOA Hausa a yau muna so ku ba mu dama don mu yi tsokaci akan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sanyawa masu amfani da wayar salula harajin kashi 10% akan farashin kira da tura sakonni a gaskiya ba ma goyen bayan wannan al'amari duba ka ga halin tsadar rayuwa da talakawa suke fuskanta bugu da ƙari farashin da kamfanonin sadarwar suke cajan abokan hurdar su yayi tsada kamata yayi gwamnati ta tilastawa kamfanonin rage farashin kira da tura sakonni ba wai sanya harajin kashi 10% ba wasika daga Shamsu Habibu Azari da Kabiru Ahmad Azari jihar Bauchi Najeriya
to kamar yadda muka saba zamu karkare shirin da takaitattun labarai
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce idan ma'aikata suka yi magana da murya daya kan batun albashi madaidaici da kuma neman wa kansu mutunci a wuraren aikin su hakan na nuna wato irin labarin da Amurka ke dauke da shi. Obama ya bayyana hakan ne a yau Litinin a wata budaddiyar wasika da ya aika ma'aikatan kasar yayin da ake bikin ranar ma'aikata a nan Amurka. Ranar ta ma'aikata wacce ta kasance hutu ne a duk fadin kasar ta samo asali ne tun daga shekarar 1894 akan kuma yi bikin ne a Litinin din farkon kowane watan Satumba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun kasa cimma matsaya a karo na biyu a jere a yau Litinin kan yadda za a cimma shirin tsagaita wuta a Siriya wanda hakan zai iya bada damar gudanar da ayyukan jinkai ga mutanen da yakin na Siriya ya daidaita. Manyan jami'an diplomasiyar biyu sun haɗu ne a Hanju da ke ƙasar China inda shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki ke taron ƙolinsu. Shi dai shirin na tsagaita wuta da ake so a cimma sai ya haɗa da gwamnatin Siriya wacce kawace ga Rasha da kuma ƴan tawayen da Amurka ke marawa baya idan ana so a kaiwa miliyoyin ƴan ƙasar ta Siriya ɗaukin kayayyakin abinci da na magunguna. Yayin da take fuskantar matsin lamba ƙasar Sudan ta kudu da ke fama da yaƙi ta amince a tura dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasashen yankin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a tura ƙasar.
Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare misalin 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya gwada mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri sai an jima.